أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا لهدي شاد يا قوتر رمضان شكرا تادو يا دري حدود 40 ديا بان هجرة منزو بان هجرة منزو صلى الله عليه وسلم رجع مكة زوا مدينة ديدي دا اوكو قوتن بيار شكرا تا دوبو بيود 20 ميلادية. هل ينزو ديمونا تشكين تفسيرنا سورة الأحقاف زامو تاشي آية تا 20 ويوم يعرض الذين كفروا على النار. هل ينزو بمفسر آية با منا بياني أكان واتو آيو يبدا بيو آية نا دا daya a wanda yi bayani akan da nagari wanda yake masanin Allah musulmi mai biyayya ga iyaye mai kyautata musu da kuma daya da wanda yake shaqi mai sabawa iyayensa shine muka dauko bayani akan yadda in mutum yana so danka ya zama nagari mai bauta ma Allah mai sanin haƙin Allah mai kuma biyayya ga iyaye. Ana'am, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
إذن بأمان تابا جيا مي بياني أكان أبو بوا غدا بوكوي da ya kamata a matsayin mutum na musulmi ya kula da su domin ya samu ƴaƴa nagari. Mun fara da abin da ya shafi zaben ma'aurata, bi ma'ana zaben mace wanda mutum zai aura da ita, kuma zaben mijin da za ta aura, sai kuma samun wurin zama wanda yake mai kyau, wato zaben wurin da za a zauna, wurin da zai iya karban tarbiyyar da ake so aima yara, ko kuma wanda zai karbi tarbiyya a aqida da ake so a susa ma yara. Sai sanin muhimmancin tauhidi da lizimta ma yara akan abin da ya shafi wannan, wato muhimmancin tauhidi. Sai kokarin wato koya ma yara wiridi ko kuma azkar na yau da kullun da ake yi na shari'a. Sai kokarin dabbaka sunnoni a cikin gida. Sai nisantan almubazzaranci a gida a kan abin da ya shafi abinci, kayan sawa da al'amura na amfani na yau da kullum. Sai abin da ya shafi koya ma yara laduba waɗanda suke gama garin, laduba waɗanda suke, da kuma abin da ya shafi al'ada wanda shari'a ta yadda da shi, al'adan garin da ake rayuwa ko mutanen da ake da suke ake tare da su. Sai kuma lazimta ma yara masu tasowa da abin da ya shafi yanayin shiga, wato al-mazhar al-islami, appearance wanda yake mai kyau a duk lokacin da ka gada ko diya, ba sai ka yi tambaya ba cewa wannan musulmi ne, wannan bahauce ne, ko wannan bahauciya ce, saboda wannan al'ada da aka saba da shi da kuma addini yake girmamawa. Sai kuma abin da ya shafi hijabi na mace, wannan abubuwa uba yana buƙatar su domin samun ƴaƴa nagari wanda za su masa addu'a a bayansa. Amma in ka kalli yanayin da muke rayuwa a yanzu, sai ka ga mutane suna tarbiyyantar da ƴaƴansu ne akasin abubuwan da muka ambata. Kamar yadda muka yi bayani a baya, Allah maɗaukakin sarki ya sifanta bayinsa muminai nagari da cewa kullun roƙon Allah suke yi ya ba su ƴaƴa nagari. Har ma daga cikin sifofin bayin Allah muminai, haka daga cikin sifofin su shine wannan roƙon da suke ma Allah ya ba su yaya na gari. Annabawa muka kawo tarihin su, mafi yawan su wanda suka roƙi yaya ba su roƙi Allah ya ba su yaya haka kawai ba, sai da suka hada da yaya ko as-salihin ko zuriyatan tayyibatan, dukkan sai da suka yi wayannan, kuma Allah barauki sarki sai ya ba su abinda suka nema. Allah barauki sarki ya sake umurtan musulmai akan cewa a cikin alqur'ani su kare kawunan su da kuma na iyalan su daga fadawa wuta, kamar yadda zo a cikin suratu tahrim, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wannan umurnin kaga yadda sahabbai su Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, ibn Umar yadda suka fassara wannan aya da su Ali, cewa a umurce su da sanin Allah, a nuna musu da dubba a abubuwa da yawa dai wanda musulmi kenan ya kamata ya haka. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake faɗi, umuru abna'akum bis-salati li sab'i sinina, ku umurci ƴaƴanku da yin sallah idan suka shekara bakwai, wa daribuhum alaiha li asharin, a dake su in suka kai shekara goma ba sa sallah, sai a dake su akan wannan aladabtar da su. Kaga waɗannan abubuwa duka yana nuna mutum ba haka kawai zai zura hannu ko zai sake hannunsa ya haifi ƴaƴa ya yi tunani ba tare da ya yi wani hoɓɓasa ba, ƴaƴan nan za su kasance mutanen kirki. A yanzu halin da muke ciki, mutane sun zama kawai suna tarbiyyantar da ƴaƴansu ne domin su zama ƴan duniya. Me ma'anar domin su zama ƴan duniya? Za ka ga wasu iyaye ba ruwansu da sanin Ubangiji a ɓangaren ƴaƴansu, ba ruwansu da karantar da ƴaƴansu addini, ba ruwansu da karantar da ƴaƴansu haƙƙin Allah ko haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama. To da lokacin da suka yi sakaci da ƴaƴa a kan sanin haƙƙin Allah, a kan sanin haƙƙin annabi, to ba su sani ba. A lokaci guda kuma sun ma kansu wato ƙeta kenan, ƴaƴansu ba za su iya sanin haƙƙinsu ba. Domin a karatun da ake koyo a makarantu na koyar da sana'a, na koyon abinda mutum zai ci, misali makarantun boko, ba inda za a ce ma ɗa cewa fa Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an ba. Babu inda za a gaya ma ɗa wa qaba rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Ba inda za a gaya ma ɗa cewa wasaina al insanu bi walidayhi husna. Ba inda za a gaya ma ɗa cewa daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda suke tare da shirka masu halakarwa akwai huququl walidaini, saba ma iyaye. To kaga ɗa yana gani shi yana shirya ɗansa domin ya zama babban mutum ya samu duniya, bai sani. A gefe guda kuma yana ma kansa ƙeta domin bai shirya ɗansa yadda zai masa addu'a a bayan baya nan ba, bai shirya ɗansa yadda zai dinga samun moriyan wannan ɗan a lokacin da baya nan ba. Kada mu manta annabi sallallahu alaihi wasallama shi idan mutum ya mutu, duk ayyukan da yake yi na sallah, na azumi, na zakka, na sauran ayyuka gaba ɗaya da ke yi na dukiyansa ko kuma na jiki gaba ɗaya su yanke sai guda uku kawai. Daga ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo shine waladun salihun yad'ula, ɗa na gari wanda zai dinga ma babansa addu'a kullum a sallansa, insha Allah maghfirli wa liwalidayya, a kowane lokaci. To idan yayi aikin alkhairi, ɗa na gari yayi aikin alkhairi da ke amfanin al'umma, su ce Allah ya saka da alkhairi. To malamai da yawa sun ce wannan Allah ya saka da alkhairi zai dinga rikan babansa ba tare da ma yayi ma babansa addu'a ba. Domin ɗa in yayi aikin alkhairi, idan uban shi ya tarbiyyantar da shi, to zai samu amfani wannan aikin alkhairi kai tsaye, domin ɗa yana daga cikin aikin uba. Kamar yadda Allah ya faɗa, kamar yadda malamai suke cewa wa allaita lil insanu illa ma sa'a, mutum bai da komai da za a bashi lada sai abin da ya aikata. To sun ce daga cikin ayyukan mutum akwai ɗa. To ɗan nan in yayi aikin alkhairi wanda uban ya tarbiyyantar da shi akai, na ciyarwa ko na ibada ko na kyautata ma bayin Allah ko na gina masallaci ko na wani abu, to kai tsaye baban zai dinga samun lada. Shi yasa malamai suna tafiya akan cewa babu wani mutum da zai yi wani abin da ya shafi wato sadaka ko wani aiki akan cewa yayi ma babansa sadaka ya kai gare shi sai ɗansa. da ne zai cire wani abu ce wannan nayi don babana ko don mamana ya kai kansa. Da ne wanda idan uba yayi alwashi ko uwa tayi alwashi za ta yi azumi sai bata samu yi ba, wannan ittifaqan ne na malamai cewa da zai iya ma babansa azumin alwashi ko mahaifiyarsa. Wajen azumi wanda ba na alwashi ba nan ne akwai sabani gurgudo abinda kowane malami yake gani a ra'ayinsa. To nan kenan muna ganewa kenan idan mutum yana so ɗansa ya zama mutumin kirki wanda shi uban zai mora, to shi ne zai tattali wannan ɗan tun kafin auren mahaifiya, tun kafin ɗan ya taso. Wannan shi ne bayanin da muka yi a baya. Mutane yanzu sun koma kawai dai yaro ya je ya yi karatu, za ka ga tun daga shekara biyu ana gudu da yaro za a kai shi makarantar boko. In ka tambaya a ɗaya ɓangaren fa me aka yi domin yaro ya san addininsa, domin ya san ubangijinsa, domin ya san annabinsa, domin ya san haƙƙin mahaifinsa da mahaifiyarsa da kuma haƙƙin makwabtaka, sai ka ga a nan ɓangaren ba a yi komi ba. Wanda mutane idan misali mutum zai yi kiwo na kaji ko kifi ya samu wuri ya samu kuɗi zai yi, ba zai je kasuwa ya sayo waɗannan kajin da kayan aiki na wannan gonan haka kawai ya zuba a wannan gonan ba, sai ya nemi wanda yake masani a wannan ɓangaren wanda ake kiransa consultant, kuma ya yi masa abinda yake kira business plan, tsari na wannan kasuwancin, ya gaya masa irin lokacin da ya kamata kajin da ya kamata ya saya, irin yanayin abincin da ya kamata ya basu in suna ƙanana, irin lokacin da ya kamata a kashe musu wuta in kifi ne, irin lokacin da ya kamata a dinga canza musu ruwa, abincin da za a basu da sauran al'amura na yau da kullum. Wanda saboda nan yanzu yana neman kuɗin da zai shiga aljihunsa, kaga ya nemi masani kuma ya bashi. To amma ɗa a lokacin da mutum zai yi aure ya samu ɗa ɗaya biyu uku a ƙwaƙwalwa irin ta mutum, mutum bai karanta littafi ko guda ɗaya ba, bai nemi masani akan yadda za a yi tarbiyya ba, kuma yana zaune ya tura ɗansa boko tun ƙarfe bakwai har ƙarfe huɗu, idan ta juya ma har ƙarfe shida, akwai abin da ake kira extension har zuwa shida, 6-6 ko kuma 7-6, awa kusan 10 wani abu. Sannan a ɗaya ɓangaren islamiyya ba a saji komi ba, sa'annan kuma a zo a zauna a ce ana so ɗan nan ya zama mutumin kirki, bawan Allah wanda ya san Allah, ya san annabi, ya san tauhidi, zai iya ba da haƙƙin iyaye. To gaskiya kamar mutum bai yi makansa adalci a wannan ɓangaren ba. Saboda haka shi yasa za ka ga yanayin da muke rayuwa a yanzu komi ya zama wani iri, saboda a lokacin da ake tuna yaro kawai abin da ake koya masa ko abin da ake ƙoƙarin susa masa shi ne yadda zai iya cimma nasara a karatunsa na rayuwar duniya, domin ya ci waye, domin ya je ya samu ya ci jam, ya samu admission a jami'a, ya gama ya NYSC ya samu aiki, shikenan zai iya yin waɗannan abubuwa gaba ɗaya ɗin. Daga nan ya zo ya gama kuma ya zama bai da amfani ga shi iyayensa ɗin, bai da amfani ga society, bai da amfani ga jiha ko ga ƙasa gaba ɗaya, saboda ba susa masa ko da kishin ƙasansa ma a jikinsa, yana nan kawai yana raye. Na ga wani yaro wanda yake faɗi akan cewa idan har shi yanzu yana gani babansu ya tsufa ya kamata ya mutu kawai ya bar musu duniyan nan, to har yanzu baban bai mutu ba, to shi kawai yana gani yanzu baban kamar yana ci musu kuɗin da ya kamata su gada, ya furta baki. Na san wannan yaron ya furta da bakinsa cewa idan har babansu ya rasu aka zo aka riba musu gado, a rabonsa ya zama iya miliyan 30 kawai ya iya samu, to iya je kabarin inda baban yake, inda aka binne shi, tsine ma baban zai yi ba addu'a zai mata ba. Da yana gaya ubansa wannan, kaga wannan akwai sakaci wajen tarbiyyantar da ɗa wajen sanin addini kafin har ya san haƙƙin iyayensa. Iyaye suna wahala a wajen ƴaƴa suna ɗaukansu, kuma duk wannan wahalan da ake yi tun shekara biyu, yaro ana gudu da shi za a kai shi play group, za a kai shi ina ne nursery primary, ya yi shekaru kusan 10 a makarantar primary kafin ya gama ya je secondary, daga ƙarshe in za a rubuta waye abin mamaki ko neko, sai ka ga wannan yaron kuma sai an bashi ansa. Duk wahalan nan da kashe kuɗin da ake yi a yi shi a aikin banza bai sakamako, saboda kamar yadda Allah Maɗaukacin Sarki ya faɗa cikin Alƙur'ani, wa man arada al-akhirata wata'a laha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura. Amma man arada al-akhira, wanda yake son duniya, to za mu iya bashi duniyan, amma nan ma fa liman nasha'u, ga wanda muke so sai mu bashi duniyan. Ba kowa in ya nemi duniya Allah yake bashi duniyan ba, wani sai ya gama wahalansa, ya gama kashe kudin, ya nema ma ɗansa makarantar da tafi kowace iri tsada a nan ƙasar, sannan ya tura shi ƙasar waje ya kashe kuɗi ya wahala, amma daga ƙarshe ɗan nan ya dawo ba karatun da yi, bai tsinana komai ba, sai ma ya koyo shaye-shaye ne kawai. To wannan kaga ya samo asali tun daga farkon wannan ɗan, yadda aka yake tattalinsa, domin su suna tattalin ɗa ne kawai domin ya zama ɗan duniya, domin ya yi karatu ya zo ya samu aiki, shi ke cutanmu a nan. Kai ta ɗaya ɓangaren kuma, in muka ɗauki waɗannan ‘yan boko masu hali, wanda yaransu sun kai su a ɓangaren boko kawai gaba ɗaya, bokon nan za ka ga tun daga ƙarfe 7 ake farawa, ba a tashi a wasu makarantu sai ƙarfe 2:30 na boko, wasu sai ƙarfe 3, kai wasu har ƙarfe 4. Sai ga islamiyya ita an ba ta awa 2 kawai, muqabil din awa 8 ko awa 9, domin in ka kirga tun daga karfe 7 mu ce 8 9 10 11 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe 4 kaga awa 9, islamiyya kuma awa 2. A duk da haka abun mamaki idan wani abu ya taso ma yaro na zai jarraba wani jiniyo waye ko siniyo waye, iyayen nan ba su da kunya su zo su samu islamiyya akan cewa akan awa 2 nan a rage musu wani abu domin su ƙara ma awa 9, saboda yaron su yanzu zai rubuta waye ko zai rubuta jiniyo waye ko siniyo waye, abun akwai ban tausayi da kuma kunya. Amma har yanzu kuma suna nan suna so ƴaƴan nan su zama mutanen kirki wanda za su dinga musu addu'a, wannan zai yi wahala, saboda a koya ma ƴaƴan abinda za su ɗauki iyaye da wani muhimmanci, saboda ba san addini ba. Kuma sai kaga an zalunci waɗannan ƴaƴan a lokacin da su iyaye suke gani son su ne kaman suna tallafa, wato suna ririta yaran su zama wadi, a wani ɓangare suna zaluntansu. Wannan ya kamata a dinga kula da abunda yadda ake tarbiyyantar da ƴaƴa, a dinga tambaya a sayi littattafai da suke bayani akan tarbiyya, suna nan a cikin kasuwa tingin wanda aka rubuta, ko da Larabci ko da Turanci ko da wani irin yare ma, a karanta su kafin mutum ya samu ƴaƴa, sai son haƙƙin da ke kansa na waɗannan ƴaƴan, kamar yadda muka yi bayani a jiya lokacin da wani ya kawo tsaran ɗansa gaci Amirul Mu'minin na kissa ta shahara a cikin littattafai na malamai. Wannan kenan. A ɗaya ɓangaren kuma iyaye da suke sakin ƴaƴansu su kuma ko a matsayin akwai waɗanda su ba ma ruwansu da karatu ko na addini ko na allon ko kuma na boko, za su saki yara ne kawai su yi ta yawo a cikin gari, titi zai koya ma waɗannan yara tarbiyya, kaga shi ma wannan akwai hatsari mai girma wanda ya kamata a kula da wannan abun. Sai ɗaya na biyu, masu turo yaransu da sunan karatu tun daga shekara 2, akwai waɗansu yara za ka shekara 2-3 wai an rabo su da iyayensu mata za a kai su makaranta, wasu in sun girma shekara 5, shekara 5 kan ma an saba da wannan, wanda addinin musulunci ɗa idan misali miji ya rabu da matansa, to ɗan nan daga haihuwa har zuwa shekara 7 ya kamata ya zauna da uwa, shi ne wajibi, wato shi ne addini abinda ya umurni kenan, saboda a lokacin ɗan nan yana buƙatan kula ta uwa da tausayi irin na uwa, kula da jikinsa da abincinsa da komi nashi, yana buƙatan uwa fiye da kowa a wannan lokacin. Sai ka ce ko da ribuwa suka yi, ubai ce zai karɓi wannan ɗan a je kotu, kotu in na musulunci ne ba zai yadda uban nan ya karɓi wannan ɗan in bai shekara 7 ba, saboda lokaci yana buƙatan uwa tausayi irin na uwa. Daga shekara 7 to yanzu yana buƙata ya san in yayi wani abun da ba kyau, ya san wannan abun bai da kyau, wannan yana da kyau, yana buƙatan a masa tsawa, yana buƙatan jan ido, yana buƙatan a nuna masa abun da yake akwai. To shi aka ce yanzu kuma uba shi zai ɗauki daga shekara 7 har zuwa mutum ya kai shekara 21, ya zama zai iya zama da kansa ya yi deciding akan abubuwansa idan har ya samu tarbiyya mai kyau. To kaga kenan turo yara sun ƙanana shekara 5, shekara 3, shekara 6, almajirci a cikin birane su yi ta gararan ba suna neman abin da za su ci, to gaskiya akwai shi kuma matsala a ɓangaren tarbiyya waɗannan iyaye, su kuma Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su a kansa da sunan karatun alƙur'ani. Kuma iri waɗannan yaran da yawa sai ka ga ba sa ma karatun alƙur'ani, haka za su ƙare yawo a tituna da ƙarshe su dawo su ne masu tura wulbaro, su ne masu ɗibo ruwa, su ne masu saida rake, su ne masu saida lemu, su ne masu yankan kumba, su ne ɗan dako, su ne masu tura ba kwashe bola. Daga ƙarshe kusan kashi 88 ko da 9 a haka za su ƙare ba karatun alƙur'ani. To kaga wannan an cutar da ƴaƴa kenan, kuma a nan ɓangare shi kuma Allah zai yi tambaya a kansa. Saboda haka karatun alƙur'ani ba ana so a ce za a hana karatun alƙur'ani ba, a duk duniya ana karatun alƙur'ani, amma ba a tozarta shi a yadda mu muke tozarta karantar da alƙur'ani a ƙasashenmu. A bar yara ba su da abincin safe, ba su da na rana, ba su da na dare, ba su da kayan sabulun wanki, ba su da kuɗin sayan takalma. An bar ma malami ɗaya yara kusan 200 zuwa 500, shi kansa yana fama da kansa da ƴaƴansa, amma yara wasu suna hannunsu, iyayensu suna can suna zaune a ƙauyuka ko a wasu garuruwa, ba za su ba sa zuwa suna duba su ba. To wannan kaga tarbiyyansu zai zama titi zai tarbiyyantar da su, sai abinda kawai suka ga zuciyansu ya saƙa musu za su bi. Shi yasa nan ɗaukansu su zama wato ƴan ta'adda, su yi kowane irin abu da wani mugu yake buƙata, wannan abu ne wanda yake mai sauƙi tare da su. Kuma a waɗannan yaran suna kallon al'umman da suke rayuwa kamar makiya ne gare su gaba ɗaya. Saboda za su je kofar gida ana ruwa ko ana sanyi, suna cewa suna barantuwo. Idan har ba suka ga mutum ana motsi ba a kira su ba, to za su tsaki da kyaci daga wannan gidan. To sai su ga su ba su da kowa, ba su da wanda za su kai ƙara a gare shi ya kare musu abin da ake kira al-faraq al-atifi. Lokacin da mutum yake ƙaramin yaro kana dawowa, za ka ga yana kissanta masa abin da yayyensa suka masa, wannan ya dake ni, wannan ya zage ni, wannan ya mun kaza, wannan tausayin shi kowane yaro yake bukata ya ga cewa idan aka zalunce shi akwai wanda zai kare shi, ne babansa ko mahaifiyarsa. To a lokacin da yaro ya taso bai da wannan, in aka masa ba inda zai kai kuka, to wannan yaron zai iya zama hatsari ga wannan societyin da yake rayuwa. Saboda yana gani bai da kariya, to yana samo ƙarfi, to zai dinga samo ma kansa kariya. Wannan shine abun da ya faru da ƙasar nan, suka wofintar da mutane masu tasowa, suna gani gwamnatoci suna gani su sun kare ƴaƴansu da waɗanda suke kusa da su suna karatu, sun bar mutane a ƙauye suna rayuwa ba tare da in an masu wani abu ana zuwa ana wato kare musu haƙoƙinsu ba. Sai a je misali a yi musu ɓanna, ba za a je gwamnati ta yi wani abu ba, sai a ce sai kila su su rama da kansu. To daga lokacin da mutum ya gano a inda yake zaune bai da kariya, sannan in an zalunce shi ba inda zai je ya nemi haƙƙinsa a maida masa wannan haƙƙin ko a biya shi, to daga lokacin zai dinga tara ƙarfi yadda zai dinga kare kansa. Kuma wannan zai zama hatsari ga al'umma, zai zama hatsari ga ƙasa. Duk ƙasan da ta bari irin wannan abu yana faruwa, to wannan ƙasan tana fuskantar hatsarin da kare wato kare irin wannan hatsarin ko magance irin wannan hatsarin sai dai addu'a zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki. Saboda haka hukumomi dole su ɗauki matakaiya na hana irin waɗannan abubuwa. Sannan masu iyaye dole su ɗauki mataki yadda za su tarbiyyantar da ƴaƴansu a kan addini. Za ka ga in kana yawo a cikin gari, za ka ga yaran nan suna yawo. Akwai lokacin da mun dawo daga wani program a DITB, wajen ƙarfe 12 ake tasowa a wannan lokacin, daidai waford ɗin nan wajen junction ɗin nan na mobil, muka samu su yara guda 4 ƙananan yara ƙarfe 12 na dare, ba mota babu komai, suna tsaye. Mun wuce sai muka je muka zagaye, nace bari mu koma ni da wani mutum mu koma mu ga waɗannan yaran me suke yi a nan wurin. Muka je muka ji daidai Yakubu ga wannan Yuton ɗin nan, muna zuwa muka same su, sai suka yi wacca suka yi kan mota 12 na dare. Kuce me kuke yi a nan? Ke suna jiran abun hawa ne. Ina za ku? Wai can hayin rigasa ƙarfe 12. Me ya faru har kuka kai wannan lokacin? Wai ɗayansu ne ya yi aiki, ya je aiki a wani gida, mai gidan yana wai bai biya shi ba suke ta jira har wannan lokacin ba a biya shi ba shine yanzu za su tafi daga ƙarshe kafa za su taka daga nan wurin Wharf Road har zuwa hayin rigata kaga wayannan yaran akwai hatsari tare da su kusu kansu za su zama victims ga mutane miyagun mutane haka akwai kwanaki da wani yara guda uku sun fita irin su suna rike da baro domin su suke kwashe bola da safe su uku ɗaya wani ya gansu yace kai zo kai kaje ka kwashe mun bola ya kira ɗaya daga cikin su ya biyo shi zuwa gida Allahu alamu ya je ya kama wannan yaron ya illanta shi je ya kashe shi ya cire wani part a jikinsa kwana uku ana neman wannan yaron da ƙarshe aka gano shi a wani lungojen masu sai da fulawa aka gano gawansa to kaga duka irin wayannan abubuwa ya kamata iyaye su kula iyaye ɗan boko su kula da tarbiyyar yayansu iyaye masu ko in kula da yaya sani nauyi ne wanda Allah madaukakin sarki ya dora musu kuma Allah zai tambaye su akan wannan nauyi a yaron sawa'un almajirsi suke ko an bar su haka kawai suna yawo a tituna wannan haƙƙi ne kuma hukuma ta dauki mataki akai ta yi doka da zai hana irin wannan abun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
na san lokacin